وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يو الحميس شابكوي غوطان هدو شكرا تدو ليلة داري هدو لأربعين لبيل هجرية واني داتي لبيو غوطان شاتيا شكرا تدو بيو لأشرين دا أكو ميلادية منا زما نقوم شابير a cikin karatunmu na Riyadu Salihina da muke gabatarwa a wannan babban masallaci na Juma'a a sabon Jami'ar Bayero Kano Najeriya. Insha Allah tace mu kun Allah ta'ala yau zamu tashi hadisi na 15 a cikin littafin Riyadu Salihin na Imam An-Nawawi wanda muna kitabu ko babu tauba, babu tauba. Malam yace an Abi Hamzata أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاح. متفق عليه. وفي رواية لمسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاح فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجأ في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. وأن الرواية تا أبو حمزة شيني واتو أنس بن مالك الكنيل أنس ابن مالك أبو حمزة babansa shine Malik ibn al-Nadr mutumin Madina ne al-Ansari al-Khazraji an-Najjari al-Madani thumma al-Basri. Shi Anas hadimin annabi ne sallallahu alaihi wasallam, me yiwa manzon Allah hidima, me yiwa annabi aiki da aike da aiken gida da aiken mata da kuma ayyukan annabi dauko wancan ajiye wannan rike takalman annabi idan zai shiga wurin jama'a ɗebo masa ruwan alwala in zai yi alwala je ka kada ko kaza yi kaza ko annabi yana gida ko annabi yana tafiya duk inda yake yana tare da Anas bin Malik shi wannan falalarsa kenan. Shi kuma abin da ya faru da aka haife shi ne mahaifiyarsa ta kawo shi tace ya rasulullahi ga wannan yaron ya maka hidima na baka shi ya yi maka hidima tunda annabi ya zo Madina tunda manzon Allah ya shigo Madina har Allah ya dauki ransa ba shi ne mai masa aiki da hidima sama da Anas. Akwai wasu bayan Anas amma ba wanda ya fi shi. كما إنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم سفرا وحضرا كو أجدا كو أتفيا ينتعد من الله صلى الله عليه وسلم. أنا سيتي لو كتند من ذا الله يزوم مدينة شكرونا قوما كاقا ياروني لو كتند النبي هجرة شكرة قوما يتي ومات وعن ابن 20 سنة النبي أبا الدنيا لو كتند إنا دي شكرة 20 yaji ya kukuka tare da annabi yaki guda 8 ka duba yana da wannan shekarun tun yana dan shekara 10 kenan ake fita fafatawa da shi. Yayi riwaya ta hadisi kuma da yawa ka duba diyarantarsa da karancin shekarunsa amma bini da an ruwaito hadisi sai ka ji an ce an Anas ibn Malik Anas ibn Malik ibn Nadir ke ga yiwa annabi aiki ga masa hidima ga kuma haddar ilimi shi hadisi idan aka faɗa a gaban sa haddace shi yake yi da ba dan ya haddace ba ai da bai ruwaito mana kala kala daban-daban ba har yau muke iya karantawa da haka yana cikin marwaita hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa kamar yadda yake a cikin musnad na Baqi ibn Makhlad an ce ya ruwaito hadisai sun kai 2286 shi kadai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Bukhari da Muslim duk sun yi riwaya daga Anas Malik yana daga cikin karamarsa abinda Allah ya girmama shi da shi kuma duniya ta haddace ta riƙe ya kasance yana shiga yana fita tare da annabi duk inda annabi ya shiga suna tare duk inda annabi ya fita suna tare to wata kissa da ta faru da shi yafi mahaifiyarsa da shi gaba ɗaya da annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da Bukhari da Muslim suka rawaito yace dakhala annabi sallallahu alaihi wasallam inda ummu sulaimin annabi ya shiga wajen ummu sulaim ummu sulaim wata mata ce a Madina babbar mace ce tana cikin mata wacce take masu daraja masu matsayi hatta kai ga annabi yana kai mata ziyara gidanta kuma sahabbai suka je gidanta su ci abinci tana yawan mutane dai hidima irin dattijiyar mata ce kuma akwai rufin asiri tana taimakon mutane ita ce matar Abu Talha al-Ansari wanda ita ce sadakinta ta ce kalmar la ilaha illallah shine sadakinta da Abu Talha al-Ansari ya zo neman ta da aure saboda babban mace ce mai matsayi shi kuma yazo yana ba musulmi ba Abu Talha a lokacin tace ma misluka yurad ina muku magana akan mahaifiyar Anas ne yanzu mahaifiyar Anas lokacin da aka zo neman ta wato bayan ta rabu da wannan baban shi kenan shi wannan mutumin yana ji da kuɗi yana ji da isa da wadata a Madina ko mutum ne babba mai matsayi sai dai kash ba musulmi bane sai ya zo neman ita ummu sulaim ruwa mai sa kenan sai shi ma mislu kayran ba irin ka ne in ya zo neman aure ake juyar da shi ba walakin na kamru'un kafir kawai illa ka kai kafiri ne kai ba musulmi bane ina so mata su ji wannan kissar mata su fahimci wannan dole ne mace ta rike karamarta da matsayinta da darajarta duk wanda ya zo neman ki to ki rike addinin ki da aqidarki da manufofin ki kema ba wai ki zama kina kawai da mutum ya zo yana da wani abun duniya kawai sai ya jaki ya canja miki tunani ba baki cika mace cikakkiya baki tace kawai matsalaka innaka mur'un kafir kai kafiri ne kai ba musulmi bane da zaka yi kalmar shahada to ya ishe ni komai bana bukata komai a wajen ka ni komai bana bukata da mace take bukata a wajen miji in za ta aure shi illa kalmar shahada kawai kalmar shahada nake so kai wallahi malam da yake ya matsu yana bukatar ta sai ya ce malli biha ina zan je in samu wanda zai taimake ni akan wannan kalmar shahada tace ka je gurin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kalmar shahada ta aure shi Allah ya musu albarka a rayuwarsu to wannan mata mata ce mai daraja kwarai mai matsayi wata rana manzo Allah ya shiga wurin ta in musulmi kenan mahaifiyar Anas sai ta zo masa da dabino ta zo masa da mai wanda suke cin abinci da shi sai annabi ya ce da ita aqidu samnakum fi siqaihi wa tamrakum fi wi'aihi kumayar da man ku cikin kwalbarsa ko gorar man sannan kumayar da dabinan ku a cikin kwandansa ko mazubinsa fa inni sa'im ni azumi nake Allahu akbar ya kawo mata ziyara gidanta ta yi masa karamci wannan yake nuna cewa cikin tarbiyyar da shari'ar musulunci ta karantar da mu duk mutumin da ya kawo maka ziyara wajenka to ya kamata ka girmama shi da kawo masa ko abin sha ko abinci wannan kamala ne wannan mutunci ne wannan sani ya kamata ne dole ne rayuwa irin ta turawa marasa addini rayuwa ta keke da keke rayuwar rashin sani ya kamata karamci da kamala da mutunci addini ne karantar da mu ta sani a wannan ranar ta san annabi yana yi amma don ta sauke nauyi kuma ta nuna ita mai karamci ce sai da ta dauko ta kawo masa kenan ana so duk wanda ya zo gidanka kai mai wani abu bana mantawa sanannan abu ne inda zamu iya tuna tarihin iyayenmu da kakanninmu ko a ƙauye kai su mutanen ƙauye yanzu har yanzu ma basu manta da wannan ba ɗan birni ne dai kawai kowa idansa ya bude kowa ya koyi rawa da rashin kirki kawai amma wallahi yanzu nan inda zaka je ƙauye duk inda zaka je gidan zaka je a ƙauye kana shiga abinda mata gida za ta fara kawo ma sai ta je randa sai ta wanke kwanan sha ko a kwanan sha za su kawo ma ta wanke kwanan sha sai ta kawo ma ruwa sai a je ma abu na farko da za a fara yi maka za a kawo maka ruwan sha a ƙauye idan gida masu nono ne za su dawo maka fura da nono su kawo ma in kuka je lokacin abinci su daman ba irin ƴan birni bane masu rayuwa ta rowa abinci daga kai sai a yanka su galiban suna yin abinci suna yin dan koba kadan saboda zuwan bako kuma haka iyayenmu da kakanninmu suka tarbiyyanta tun da asali in za a yi abinci in dai mutum goma ne a gida to ana yin na mutum 11 12 suka ce wataƙila bako zai iya zuwa idan bako bai zo ba sai su ba almajiri ko su ba makoci amma yanzu fa ba a yi da wahala da haka ya kamata mu dawo da wannan tarbiyya din ta karamci annabi ya ce kumayar da dabinan ku da manku ni azumi nake sai ya tashi ya miƙe zai yi sallan lafila a gidan ya daga hannu ya yi addu'a wa ita ummu sulaim da kuma iyalanta da ƴaƴanta shine wannan Anas dan Malik din kaga tun yana yaro ya samu addu'ar annabi kenan sallallahu alaihi wa sallam sai ta ce ya rasulullahi ina da dan yaro na ina so ka sashi a ciki yace waye sai ta ce hadimin ka mana Anas ibnu Malik tace ud'ullaha lahu do Allah kai mai addu'a daga nan malamai suke cewa idan wani mutumin kirki ko malami ko wanda ake tsammanta masa yana kusanci da Allah ya kawo maka ziyara ko yazo wajen ku ko garin ku ko gidan ku to kar a bar shi face sai an ce yayi addu'a a gidan wannan shine asalin idan mutum yazo wuri in ana ganin mutum ne mai daraja mai matsayi ko malami ne sai a ce a mala ai sai mana addu'a wannan yana da asali saboda me idan annabi ya je wuri kafin ya tafi sai a ce yayi addu'a su kan ma cewa suke ma yayi musu sallah raka'a biyu a gidan dan su riki wurin da za su rinka yin sallah a ce nan gurin annabi ya sallah wa da haka duk lokacin da ka haɗu da mutumin kirki bawan Allah malami ne wani babban mutum ne mai daraja kafin ku ɗauka ce to da Allah ayi mana addu'a a roƙan mana Allah wani abu ne mai kyau ƙwarai da gaske saboda baka san ba ina ne Allah zai karba yanzu wannan wataƙila ya ɗaga maka hannu yayi addu'a ya roƙan maka Allah Allah ya ce an karba yana duba niyyarsa ne a lokacin da zai sai ya karba buƙatar ta biya mai kai asara ka zo an yi maka addu'a Allah ya karba ba a rena bakin addu'a Allah ya ji kan mai martaba sarkin Kano Alhaji Ado Bayero Allah da ikon sa malam mutumin nan yana da wata ɗabi'a da yawanci sai da ya rasu aka gane ta idan ya zo yana zagayen sarki din nan zagaye da ake zagayen Nasarawa zagayen Dorayi hawan Nasarawa hawan Dorayi hawan ina ne hawan ina ne ai yana yi akwai hikimomi a ciki malam idan ya zo mutumin nan da amawali da rawani da komai amma yana kallon kowa yara kanana in suka tsaya a hanya suka zo da gudu to jan gaban sa suka tsuguna suna ranka ya dade ko suna daga hannu suna addu'a to sai ya tsaye da dokin nan sai ya ce a tsaye da doki duk wanda ya tsaye da shi in dai yana cikin tafiya kai haka ka daga hannu ma'ana kana masa addu'a wallahi sai ya tsaya kuma ku je ku tambayi duk waɗanda suke tafa da shi za su gaya muku a tarihi baya rena addu'a duba matsayin da Allah ya bashi malam me Allah bai yi masa ba bawan Allah nan ya bashi musulunci ya bashi sarauta ya bashi imani ya bashi ya bashi ya bashi duk abin da wani dan adam yake nema a duniya Allah ya masa amma kuma bai wadatu da addu'a ba kuma ko fa da aka je in dai malami ne to baya barin malami ya tashi ya ce sai an yi addu'a an ce ba abin da ake burge shi da shi ake cinsa da yaki irin addu'a yana son addu'a to har yau duk idda babban mutum yake mai daraja wanda ya san musulunci ya san shari'a baya wasa ai mai addu'a nan na karanta da ku Abu Huraira bi yake yi Abu Huraira yana bin inda yara suke wasa yara kanana inda suke tsalle tsalle sai shi ud'u li Abi Huraira ku yi addu'a su ce me zamu ce sai ya ce ku ce Allahumma ighfir li Abi Huraira ku ce Allah ya yafe Abu Huraira baka buƙatar addu'ar mahaifiyarka baka buƙatar addu'ar ƙannanka baka buƙatar addu'ar ƴaƴanka kai ba za ka ce ai maka addu'a ba baka buƙatar alƙan maka Allah dan haka mahaifiyar Anas ta ce kai wa wannan yaron addu'a ta ce fa mata raka khairan babu wani alkhairi na duniya ko na lahira illa da a libihi face sai da yayin addu'a da shi da ni da ɗana yayi wa Anas addu'a yace Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu ya Allah ka azurta Anas da dukiya ka azurta Anas da ƴaƴa kuma kai masa albarka wasu riwaya suka ce kafin Anas ya rasu sai da ya haifi da sama da 100 dukan sun haddace Qur'ani gaba ɗaya ga rufin asiri da Allah ya masa Anas yace wallahi sai da aka wayi gari din Madina gaba ɗaya ba wanda ya fi ni yawan tarin dukiya an yi wannan lokacin da Anas number 1 ne wannan Anas ibn Malik da kake jin labari ya sha addu'a ya samu addu'a ga yaya ga zuri'a wannan albarkar uwa da ta san addini ta sa aka yi mai addu'a tun yana yaro wannan albarkar annabi da ya kai musu ziyara gidansu ya roƙa musu Allah Allah jikin Anas kuma abu mamaki malam ka san sai da ya dade a duniya sai da ya kai shekara 120 120 da wani abu ya ce ‘ya’ya dai Allah ya bani su barkace kuma na dade a duniya ban mutu ba ga wadata da Allah ya ba shi ya ce kuma ina so na gaya muku in ji Anas albarkacin addu’an nan da annabi ya mu gonar kowa sau ɗaya take ‘ya’ya amma ni gona ta dabino na sau biyu take ‘ya’ya duk a shekara sananniya ne gonar Anas ita ce gonar tafi albarka kowa yana kallon gonarsa sai dai dabino ya haihu sau ɗaya amma dabinan Anas sau biyu yake haihuwa girbi biyu yake a shekara ya ce albarka addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mahaifiyarsa tana son sa malam yasa ina gaya maka duk wanda Allah ya ce mai kishi tsohuwarsa tana raye ya yi ƙoƙari ya samu fada a wajenta Allah yana karɓan addu'ar uwa a kan ɗa ku yi wa iyayenku hidima ku taimaki iyayenku kar ku yi rowa za ta rasu nan gaba za ka neme ta ka rasa ka rinka kallon ta wallahi wata rana sai ka ji babu ita galiban iyayenmu mutuwa suke su zubar mu da kai kokari ka nemi aljanna ta wajen mahaifiyarka idan ana ba da labarin wanda suka albarkatu da addu'ar iyaye suka samu tarbiyya ta kwarai akwai Anas ibn Malik a cikinsu yana cikin wanda annabi yake so haka kawai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kama anasirin kashin shi nashi saboda kanshin sa da turaren da yake sawa. Allahu akbar. Anas bin Malik sahabi ne wanda bara'a ta umanta da shi duk da cewa yaro ne a cikin sahabbai, yayi rayuwa a ya rasu a Basra a Iraki kenan, wani wuri da ake ce da shi Qasr Anas. Anan Allah ya masa rasuwa, kuma anan Basra a Iraki din, anan Qasr Anas shine sahabin karshe da ya mutu, duk sun mutu gaba ɗaya, shine na karshe da aka sai da shi shekara kusan 125 a duniya. Allah ya bashi. Wasu sun ce ya rasu a shekara ta 93 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Abinda da suke faɗa, kowa ya yarda cewa Anas ya fi shekara 100 a duniya. Kowa ya yarda, bai da shekara, bai yi shekara ƙasa da 100 ba, ya wuce 100. Layin da ya rasu aka binne shi, Muwarriqul Ijli yake cewa tab zahaba al-yawma nisful ilmi, yau rabin ilimin duniya ya tafi, karatu ya tafi, an binne ilimi. Kamar yadda Ibn Abbas shi ma ranar da ya rasu aka ce dufina al-yawm ilmun kaseer, yau an binne ilimi mai yawa. Ranar da Anas ya rasu sai da duniya ta girgiza saboda an yi asara ilimi ba kaɗan ba. Amma alhamdulillah abinda ya tafi ya bari, gashi nan ana ta amfanuwa da shi dare da rana. To shi Anas ne yake ce mana manzon Allah yana faɗa a cikin hadisi, Allahu afrahu bi tawbati abdihi min ahdikum saqata ala bayinihi. Allah tabaraka wa ta'ala wato yana farin ciki dangane da tuban bawansa, ya fi farin ciki. Wannan afrah din ya kawo ta ne ala sigati af'al, wato Allah ya fi farin ciki ga ɗaya daga cikin ku bawan Allah wato da ya faɗo daga kan raƙuminsa, wai wani mutum ne ya faɗi a kan raƙumi, wa kad adallahu fi ardi falah, raƙuminsa ne ya wullar da shi wato a daji, yayi ta nema, yayi ta nema, kana cikin tafiya a tsakiyar daji, baka san gabar ba, baka san yamma ba, baka san kudu ba, baka san arewa ba, da raƙuminka da abincinka da guzurinka da komai naka yana kan wannan raƙumi. Yaya aka yi raƙumin na ya tuƙu da kai ya falla da gudu ya shiga daji, ga namun daji, ga duhu, ga rashin kaza, ga ba guzurinka. Wani bawan Allah ne haka ya same shi, yayi iya abinda zai bai samu raƙumin nan ba, ya rasa gabar zai ya tsane ba. Daman da raƙumi yake tafiya yana ɗan satar hanya, alamar da mutane suke bi. Su da malam sun ji tsoron Allah, sun kiyaye dokokin Allah, sai Allah ya kiyaye su. Ni kuma ni da kai yau jarraba da Ubangiji ya mana a gidanmu, muna cikin gidanmu, mutum zai fita kama ruwa a ban ɗakin gidansa yana jin tsoro. Wai wani wai ana cewa wai zai fita sai ya ce matarsa tashi tashi doki raka zan kama ruwa a cikin gidansa ba. Wai zai shiga ban ɗaki cikin dare, wai sai ya tashi matarsa ita take raka shi kama ruwa, ba fa shi ne raka ta ba. Kaga ai babu masifar da ta wuce wannan tsoro ya zo maka hatta a gidanka kana jin tsoron kai wani abu. Amma mutanen da sai mutum yanki hanya ta tafiya a abinsa, ba abin da ya dame shi. Yanzu irin Fulani masu kiwon tumaki da dabbobi da waye, su da dare da rana duk ɗaya ne a wajen su, ba wani da ba wata damusa ko wani zaki ko wani maciji ko wani aljani ko wani waye, kullum tafiya suke. To mu yanzu me yasa Allah ya jarabe mu da tsoro? Mun ki mu bi Allah, an kawo mana abubuwa na zamani na sabon Allah, mun dalmiya a ciki, sai Allah yake sa mana tsoron ɗan ƙaramin abu. Ƙaramin abu sai jirkita maka hankali. To wannan bawan Allah ya faɗi, dabba ta gudu can, kawai sai ga wannan dabba ta taho tana tafiya, yayi gub ya rike linzamin ta sai ya hau, saboda tsabar farin ciki malam, tsabar jin daɗi kawai sai ce kai ya ubangiji kai ne bawana ni ne ubangijinka zala ce kash akhta min shiddatil farah yayi kuskure saboda tsabar farin ciki ya juya mai kun ya ce ya Allah ni ne bawanka kai ne ubangijina sai ya kuskure sai ya ce ya Allah kai ne bawana ni ne ubangijinka amma Allah ya karba anan malamai suke cewa duk wanda wajen kuskure saboda farin ciki ya faɗi wani abu ko Allah ya zaga ko wani abu an yafe masa baki yana iya sukuta saboda murna da bayanin wani abu ka faɗi wata kalma wacce take riddace to Allah ya maka afuwa a wata riwaya ta Muslim ta fito da wannan riwaya ta fita Buhari da Muslim fitowa fili yace wa fili wacce da Muslim Allahu ashaddu farahan bi tawbati abdihi hine tubu Allah ya fi tsananin farin ciki wato akan bawa mana wannan bawan ba farin ciki yayi ba wajen nuna wannan alheri da ya same shi dan samun dabbarsa to farin cikin nan da yake yi to in za a kwatanta wallahi masalul a'la to Allah ya fi jin daɗi ya fi farin ciki irin wanda ya dace da shi sama da yadda wannan bawan yayi farin ciki lokacin da ya tsinci wannan dabba in ɗayan ku yayi laifi ya tuba dan haka kina ya tubu yayin da yake tuba ilahi min daga zuwa ga Allah min ahadikum sama da ɗayan ku kana ala rahilatihi a can kage ce ala ba'irihi ya fassara mana rahilan yana nufin ba'ir raƙumin shi bi ardi falatin a can daji shine ardi fala falalan daji fanfalatat minhu wa alaiha ta'amuhu wa sharabuhu dabban nan ta kubuce shine fanfalatat ta sullube ta kubuce daga hannun shi kuma a kanta akwai abincinsa da abin shansa fa ayisa minha ya dauki tsammani kwata-kwata shi kan ya bayan ya losing hope kawai ba zai taba samun wannan dabba din ba fa ata shajaratan sai ya je gindin wata bishiya fattaja'a fi zilliha yake shingida a inuwarta ya dauki tsammani yana jiran mutuwa kawai ta zo ta same shi to ina zan shi duk inda zai tafi wataƙila ya daɗa surmuƙawa cikin daji ya ɗauki tsammani kawai wa kada aisa min rahilatihi annabi ya ce wannan bawan Allah ya ɗauki tsammani daga dabba ta sa abin hawarsa fa bainama huwa kadhalika yana kan wannan yanayi iz huwa biha sai gata shine iz huwa biha sai kwatsam gata qa'imatan indahu kawai tana tsaye akan shi yayi addu'a ya gaji ya dauki tsammani kawai kamar mafarki yana bude ido sai ga al'ummar sa da kayanta da komai ta gama kewayenta ta dawo masa fa akhadha bi khitamiha sai ya cafke ya rike linzamin ta shine khitamiha thumma qala sannan yace min shiddatil farah saboda tsananin farin ciki da jin dadi اللهم أنت عبدي يا الله كيني باوانا وأنا ربك نيني أبيلك سبحان الله النبي يقول أخطأ من شدة الفرح ياي كسكري يا ميد الله باوا يا ميد كنش الله أما سبود سننن فرنشكين أما أني مصف أقوى وانا حديث البخاري يروي توشي ده مسلم دكسر روي توشي abinda wannan hadisi yake nuna mana kutuba zuwa ga Allah Allah yana son kutuba idan har kwakwalwarka za ta iya kwatanta maka irin farin cikin da bawan nan ya shiga lokacin da dabban nan ta kubuce masa yanzu ta dawo za ka iya lissafa wani irin farin ciki zai ji tunda ba za ka iyawa ba to ko ba za ka iya lissafa irin farin cikin da Allah yake in bawa yake astaghfirullah ta ilaha illallah wallahi malam ba karamin rabo bane Allah ya ce me kike kana iya tuba kun ga wannan astaghfirullah wallahi wani a rana baya iya yin kwaya goma dai yau ya zauna ce bari astaghfirullah ya goma me da wannan lokacin wani kuma alhamdulillah Allah ya hore masa dubbacci idan zai da istighfari yake daukan masa bacci wani yana iya zama a masallaci ba abin da zai tsakanin magariba da isha sai astaghfirullah kawai wani duk tafiya in zai daga nan zuwa guri kaza yana astaghfirullah astaghfirullah ka tuna fa ka tuna irin yanda Allah yake son ka tuba wainan fa dan a matsau maka da muhimmancin tuba a matsau maka aka buga maka wani misali wanda hatta misalin nan an taba Allah a cikin misalin amma don a sa ka tuba din amma yau tuba ya gagare ka Allah yayi tabana a cikin alqur'ani wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihuna ku tuba zuwa ga Allah gabaki ɗayan ku ya ku mu'minai dan ku rabauta to yau idan bawa bai tuba ba yayi alƙawari da mala'ikan mutuwa ne cewa gobe zai dauke shi ko jibi idan mutum ya ki ya bude bakin sa ya ce astaghfirullahi kul abin da yake komai sauki ba faskare bane ba tonan rijiya bane ba tonan rami bane ba tafiyar kafa bane ba wani abin da yake bukata wani dogon numfashi bane ba wani aikin wahala bane kawai cewa zaka yi astaghfirullah 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 ya ayyuhan nas inji annabi sallallahu alaihi wasallam tubu ila Allah wastaghfiruhu fa inni atubu fil yawmi 100 marra ya ku mutane ku tuba zuwa ga Allah ku yi istighfari akan laifukan ku ni fa a rana ɗaya ina yin istighfari sau 100 yau idan manzon Allah yana istighfari sau 100 sallallahu alaihi wasallam ni da kai guda nawa zan yi da zudin nan kafin na tafi karatu nan wani ya kira ni bawan Allah yana cikin wani yanayi nace ka je ka koma ga Allah yace mallan ina yi wallahi yace alhamdulillah mallan na tilasta wa kaina har na saba dubbai nake istighfari nace lalle ka rabauta in Allah ya rike maka bakinka in Allah ya rike maka bakinka kullun zaka yi istighfari barkate kaza aina ai ka rabauta insha Allah ai maka albishir ranar mutuwanka in yau kai bai karba ba gobe in kai zai karba in gobe kai bai karba ba jibin kai zai karba in dai ka rike kofar ubangiji kana neman gafara ina maka albishir wallahi zai karba Allah ba irin mutum bane la Allah mai tausayi ne Allah mai jinkai ne Allah mai rahama ne Allah baya so ku mutu ku shiga wuta amma kuma shedan yana so ku mutu ku shiga wuta da haka wannan hadisin yana nuna mana cewa lalle Allah yana so a tuba kuma lalle bai ya kamata ku tuba sannan yana tabbatar mana da sifa daga cikin sifofin Allah cewa al-farah lillah Allah yana yin farin ciki an ce farin ciki saboda sunan ya dace da abin da kai ka sani amma ba iri ɗaya bane da naka duk wata sifa da aka ce maka Allah yana da shi ko yana ji ko yana gani ko yana magana ko yana kaza ko yana kaza duk abin da aka faɗa sunan ne kawai yayi iri daya sunan amma kamar da sifar ba irin ta Allah bane laisa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir babu abin da yake kama da Allah ko me amma kuma sai ce wa huwa shi Allah as-sami'u mai ji ne al-basiru mai gani ne ni ma ina ji kai ma kana gani ai amma ganinka daban da na Allah jinka daban da na Allah ni ma jina daban da na Allah kai ma ganinka daban da na Allah ko a cikin mu mutane yanzu wani daga can campus na ƙarshe idan wani ya ƙara ko ya kira sallah ko ba speaker yana da kunne yana iya jiyowa wani kuma wallahi nanan din ma sai ya sa kunne sai ya ji jin daban ne gani yanzu da a sa ko a cici a ce a hango wata mota ga ta can wani zai gano ta gaba ɗaya wani kuma zai gano ta ba dishi zai gano mu ma a cikin mutane abubuwan mu na halitta sun sha babban ballantana na Allah da na halittansa dan haka duk lokacin da aka tabbatar wa Allah wata sifa daga cikin sifofi da dan adam ya ji wannan sifar akwai irin ta gare shi to kada ya fara kamanta wannan sifar da ta Allah da tashi a wannan tashbihi kenan idan mutum ya tashbihi in ba sa ba kuma sai zo ya tafili sai ya bata sai ya ce ai babu wannan sifar kamar yadda aka samu wasu ɗan bid'a duk sifar da aka ce Allah yana da ita in dan adam yana shi su kore wannan sifar sai ce baya da ita wai ba za a ce Allah yana ji ba saboda dan adam yana ji ba za a ce Allah yana gani ba saboda dan adam yana gani ba za a ce Allah yana da ilimi ba saboda dan adam yana da ilimi ba haka bane ilimin Allah da jin Allah da ganin Allah da maganar Allah da komai na Allah ba iri daya bane Qur'ani ya bamu formula ya bamu kaida laysa kamithlihi shay'un babu wani abu da yake kama da Allah babu shi a cikin komai kuwa da haka kawai an gaya maka ni dan sunan yayi iri daya amma ba wai sifar ta zama iri daya da ta Allah ba tabaraka wa ta'ala wasu suna yan bid'a suna cewa wai wannan sifa din kinaya ne anir ridha kinaya ne cewa na yarda da suratul qabul wal iqbal da ainihin gaggawan karban ayyuka da fuskantar ubangiji tabaraka wa ta'ala wannan tawili ne batili ba daidai bane kawai duk abin da aka ce Allah yana da shi ka ce yana da shi kawai dan al makhluq yana da shi to mahalun ne alal khaliqi bai zai taba yiwa wai Allah ya zama iri ɗaya ne nasu da dan adam amma kuma laysa mahalun sunan sifar ta iri ɗaya da ta Allah tabaraka wa ta'ala an ce Allah yana da hannu bal yadahu mabsuutatani yunfiqu kayfa yasha wa qalatil yahudu yadullahi maghlula ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsuutatani yunfiqu kayfa yasha sauro ma yana da hannu kai ma mutum kana da hannu giwa tana da hannu akuya ma tana da hannu kare yana da hannu kaza ma tana da hannu kiyashi ma yana da hannu yanzu duk waɗannan ba sunan su hannu ba akwai mai hankalin da zai ce da hannun giwa da hannunsa iri ɗaya ne akwai mai hankali da zai ce da hannun sauro da hannun kaza iri ɗaya ne to me a ciki dan an ce sauro yana da hannu ko yana da kafa kai ma kana da kafa sai ke ta fushi dan an ce sauro yana da kafa kana da kafa an ce an kamanta ka da sauro to dan me yasa in an ce Allah yana da shi dan adam yana da shi sai wani ya zo ya bata sifar ya ce wai bai da shi wannan ba daidai bane kuskure ne dan ka ku tabbatar wa Allah da abin da ya tabbatar wa kansa Allah yana farin ciki kamar yadda bawa ma yana farin ciki amma farin cikin da ya liqu bi jalalihi wa kamalihi ya dace da girman sa da kamalar sa tabaraka wa ta'ala shi kuma farin cikin dan adam shi ma yana yi alladhi yaliqu bi ajzihi wa iftiqarihi farin cikin da ya dace da gajiyawar bawa da bukatunsa zuwa ga Allah dan haka mu mun yi imani da sifofin Allah da suka zo a cikin alqur'ani da sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantattu ba za mu yi ta'addi akan alqur'ani da hadisi ba la na ta'addi alqur'ani was sunna ba za mu ketare qur'ani ba za mu ketare hadisi ba kuma ba za mu kauda kai mu ce a'a Allah bai da wannan ba kamar yadda wasu suke yi abu na gaba da hadisin yake koya mana yana nuna mana fadin rahmar ubangiji tabaraka wa ta'ala ashe Allah yana iya yafe mai laifi duk laifin shi kuma Allah yana karba daga duk mai kyautatawa kuma Allah yana karban tuba kuma Allah yana gafarta zunubi kai maza kar a barka a baya ga kofar Allah a buɗe take ku tuba zuwa ga Allah manzo Allah ya ce kafin a toshe kofar tuba kofar tuba tana yamma jama'a tana yamma tana rana take fitowa take fadawa rana take fadawa kullun idan rana ta tashi daga gabar in ta zo fadawa tana fadawa ne a kofa ta tuba wata wankaceciyar kofa ce fadin ta Allah ya baro kansa ne tunda ranan nan girmanta ai ta fi duniya girma da haka idan ta zo ta ciki take shiga sai ta dade kewayowa ta da fitowa da asuba bayan asuba ne idan duniya ta zo karshe da Allah ya ga lokacin karshen karban tubansa yayi kofar da dubawa idan ya tuba mala'iku suke wulle tubarsa ta fita ta wurin to sai ya sa rana maimakon ta fito da safe ta gabar sai ya ce yau ta fito ta yamma manzo Allah ya ce duk ranar da kuka ga kun wayi gari rana ta fito ta yamma to kiyama ta tashi duk abin da bawa zai yi in ya daga hannu ya tuba Allah bai zai karba ba kuma in wani zai musulunta ma musuluntarsa a banza yawma la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira ranar da imani mai imani bai zai amfani ba in dai laifi ne ka ce wai ka tuba an daina saboda me ai rana ta fito ta kofar ta toshe wurin Allah ya sa an jinke kofar ashe tuban da muke din akwai inda take tafiya tana tafiya tana tafiya tana tafiya shi yasa yace ku tuba fa kafin Allah ya toshe kofar, kuma kofar ana toshe ta ne ba wai da shawarar ka ba, kirif sai dai wata ranka ga zancen ka ya kare. Da haka hadisi yana nuna mana fadin rahamar Ubangiji tabaraka wa ta'ala, kuma ba wanda yake Allah hakuri, kuma ba wanda yake Allah jin kai. Wannan tausayin malam ba wanda yake Allah ba zai ma kamantu ba. Kaji kai fa ka tuba gare shi fa, amma wai yafi ka farin ciki. Kai ne fa ka tuba fa, kar ai maka azaba, amma Allah yafi jin dadi in ka tuba din. Istighfarin da kake yi Allah yafi ka jin dadi. Ha'a kai, Allah yana son mu kware da gaske. Yanzu har yanzu kana nan ba za ka dinga istighfari ba, ba za ka tuba ba. Istighfarin bayan sallar farillan nan bakwaya uku da ake yi, wallahi wani baya yi pop ya tashi. Wa Abi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yubsitu yadahu bil-layli liyatuba musi'un nahari wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musi'ul layli hatta tadwa ash-shamsu min maghribiha. Hadisin Muslim mai karin haske akan wannan jawabi da muka yi. Wannan hadisin Muslim ya rawaito shi hadisi na 2759 dare. Allah tabaraka wa ta'ala, kamar yadda Abu Musa al-Ash'ari ya rawaito, yana shimfida hannunsa da ya dace da shi. Mun yi bayani akan sifatu hannun da ya dace da Allah, ba mu san wani iri bane. Mu kawai annabi ya ce mana Allah yana da hannu, to yana da hannu irin nawaye, a'a, kamar yadda ka yadda da hannunka da na sauro ba iri ɗaya bane, da hannun giwa da hannun akuya ba iri ɗaya bane, da hannun mota da hannun keke ba iri ɗaya bane, to ko da hannun Allah da hannun halittunsa ma, walillahi al-masal a'la min babi awlama, ya zama na Allah ai ba iri ɗaya bane. Amma suna an gaya maka suna ne kawai dan kwakwalwarka ta iya cafkar wani abu, amma ba wanda ya san na Allah. Allah ya ɓuye sifarsa ba wanda ya sani. Haske fa, haske kaji ana cewa haske haske haiku. Annabi Musa ne fa yace yana so zai ga Allah. Annabi Musa kalimullah fa, wanda Allah ya yi magana da shi. Qala rabbi arini anzuru ilayk, ya Ubangiji ina so in ganka. Allah ce qala lan tarani, ya Musa ba za ka taba ganina ba a nan duniya, ba za ka gani ba. Shine lan tarani, amma walakin dur ila aljabal, ka duba wancan dutsen gaya can. In istaqarra makanahu fa sawfa tarani, idan ka ga dutsen, ga wani dutse can zuwa anjima kadan, in ka ganshi a yanda yake, to ina tabbatar maka idan ka yana da karfin da zai iya gani na. Falamma tajalla rabbuhu liljabal ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa, yayin da Ubangijin ka yayi tajalli. Menene tajalli? Tajalla rabbuhu, dan haske ne na Ubangiji. Malamai masu tafsiri suka ce bai wuce kafar allura ba, kafa ta allura, ramin allura. Allah ya dan fitar da haskensa da ya dace da shi, ba mu san irin girman hasken Allah ba. Ya sauka kan wannan dutsen, hasken kawai, sai da ya diddige wannan dutsen ya nike gaba daya. Ja'alahu dakkan, hasken ne yana sauka kan wannan dutsen, sai da ya nike gaba daya. Haske ba malam, ba wuta ba, haske kawai. Musa da ya daga idan sai ya kalli wannan hasken, sai ya suma. Fa kharra Musa sa'iqa, sai can ya farka. Falamma afaqa qala tubtu ilayka, yana farkawa yace ya Ubangiji na tuba zuwa gare ka, ina farkon masu mika wuya, lalle ni musulmi ne mai imani ne gare ka ya Allah. Wannan haske ne kwata kwata, ko kafar allura bai fi ba, ya sauka kan falalan dutse, dutsen ya zama gari, ya zama kura. Yaya wani zai zo ana magana ya ce wai abu kaza irin na Allah ne? Yanzu Ubangiji mai irin wannan sifar, wai wani wai ya ƙaryata shi, wai yana inkarin wai akwai Allah ma? Bala'in yau da yake damun wasu daga cikin samari matasa, ƙaryata Allah, ƴan atheism, babu Allah, ba yadda akwai Allah ba, ana deceiving mutane ne kawai, duk abin da ka ganshi a rayuwa kawai yana faruwa ne kawai, haka kawai yanayi ne yasa yake rayuwa. Har wani yana izgilanci yana cewa wai in akwai Allah a nuna masa shi namiji ne ko mace. Tsageranci mutum ya bude baki wai ya ce wai wai in inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wai in akwai Allah in akwai shi ku da kuke cewa akwai Allah wai ya fito su yi mutu na fito da shi. Kuna yaudaran mutane kuna sa suna sallah suna ta'azumi kuna tawala. Yace kai duk abin da zaka yi kawai ba wani Allah ba wani addini. Ai yayi bincike ya gani a science in ka za yi haɗe da kaza shi yake ba da kaza, in ka za ma ya haɗe kaza shi ne yake ba da kaza. Ai geographers ma sun tabbatar da faruwar kaza. Ai ruwan sama da ke gani ai saman nan ai abu kaza ne ya haɗu sai kaza. Wani kaza ne formation din kaza ya ba da kaza. Bokun ka na banza na iska na shirme mara hankali shi abin da yake haduwa yayi kaza yayi kaza din waye shi wannan abin da ka dogara shi kace in ya hadu da kaza yayi kaza ne waye shi Allah. Wani bature ne mallam yazo ya bincike wata rana shekaru da dama yace yayi wani research ya kawo wani new wani findings cewa a jikin kuda akwai wata cuta kuma a jikin kudan akwai magani. Yaje gama turancinsa da bokonsa gaba daya sai ya kawo yana presentation yana ta nunawa yana projecting yana ta kaza sai da ya gama sai wani likita musulmi ya tashi ya ce ai kama kara ya zube mai hadisin gaba daya yace ai wannan sama da shekara 1000 da kaza annabin mu ya gaya mana cewa a jikin uda akwai ciwo kaza dan haka idan ya fada yakan fada ne ta bangare mai ciwo. Idan ka zo ka ga kuda ka dulme ya san nan ka dauko shi ka jefar da shi saboda me amfanin sa shi ba kazanta bane. In ka sa shi ciwon da ya sa maka to wannan maganin yana jikin ɗaya fuffuken ka fitar da shi. Yace annabinmu ne ya faɗi wannan yace what yace a tabbatar masa aka kawo masa da reference da komai ai bature ne yana gani to sai ya kalmar shahada yace yayi amma har yau koyi zancen nan. Wannan kadai yana nuna cewa annabi daga Allah yake kuma akwai Allah. Mun sha faɗa muna mai ta in mutum ban da rashin hankali ba naka kai yanzu dube ka tunda kai Allah yayi ka mahaifiyarka ta yi ka kake ta yin gashi kana aski gashi yana fito ana askewa wata rana ka samu aska a yanka kan nan naka a ga ina gashin ne ba za ka taba ganin shi ba kuma yanzu da zaka dora hannunka a haka ka daure shi a haka ya sati biyu sati uku ba za ka ji ranar da gashin yake turo hannunka yake fitowa ba sai dai ka daga hannunka ga gashi ya fito a cikin sa. Yanzu ba kana da hankali ba an ce ka wane na da hankali shi da alhamdulillah alhamdulillah amma ina hankali yake amma ka yadda akwai ashe akwai abin da ka yadda akwai shi koda baka ganshi ba koda baka taba shi ba. In kuma aka ce mahaukaci ne zaka ce ni da kake mahaukaci wallahi sai mun yi ligima da kai mana an ce baka da hankali. An ce kana da rai yana ina wani ya ce yana kai wani ya ce yana kirji wani ya ce yana kaza har yau a ina yake babu. Ashe Allah mai hikima malam sai ya nuna maka wani abun da ka yadda da shi a dolin dole wa fi anfusikum afala tusiruna. Allah ya ce a kai a gangan jikinka kadai za a tabbatar maka akwai Allah amma sai mutum ya zo ya ce wai ya je ya karanta wani abu wai ya nuna wai babu Allah babu asara da tabewa da ta wuce wannan wallahi. Ga bishiya fa a kofar gidanka mallam kai zaka je ka sayo ta naira 300 nawa bishiyar nan naira 300 zo ka dasa ta kai zaka ta bata ruwa tana tashi tana tashi akwai lokacin da idan ta fado akan ka sai dai akai ka kabari kuma babu ranar da zaka ce yau bishiyar nan bari in zauna in sa ido in ga. Allah bai baka karfin idan da zaka iya gane yaushe take girma ba amma tana girma har ta zo ta yi reshe har ta yi kaza ta yi kore shar. Haba ustaz kai tono sai ka tona rijiya gaba dari bohol wallahi sai a tona bohol in ta fito da kasa wallahi sai ka ga kwari a cikin wani dutse a cikin kasa kwari kwaro ya aka haife shi ina yake shan iska ina yake cin abinci a cikin kasa. Yanzu wannan baya nuna akwai Allah akwai Allah akwai hujjoji dalilai masu karfin gaske akan halittan dan adam ba aya ba hadisi ma duk wanda yazo yake maka magana irin wannan korewar samuwar Allah din saboda ya ji ya karanta wani abu kawai buga mai misali da gangan jikin shi sai ya tabbatar. Allah ya ganar da mu. Allah tabaraka wa ta'ala yana shimfida hannayensa wanda suka dace da shi. Na gaya muku duk lokacin da aka ce hannu ko ji ko gani mun yi imani mun yadda amma ba mu san wani iri ba. Saboda masu mummunan aiki na rana su tuba li yatubu musiqun nahari. Kamar ya li yatubu musiqun nahari. Akwai fataken rana, akwai fataken dare. Akwai mabarnata wani indi gari ya waye ta adi saban Allah zunubi saban Allah zunubi malan ka duba malan dare yana yi Allah zai shimfida hannayensa da suka dace da shi sai ce ina masu tuba wanda suka yi laifi da rana ku tuba an karba wa inna Allah yabsutu yadahu bil layli ko bin nahari li yatuba musi'ul layl yana shimfidawa da daddare masu na rana su tuba haka yana shimfidawa da rana masu laifin dare su ma su tuba wai wannan duk tallata maka ake cewa Allah yana son ka tuba ya kai bawan Allah wa nabi abdurrahman abdullahi ibn umar ibn al-khattab anin nabi sallallahu alaihi wasallama qala inna Allah yaqbalu tawbata al-abd ma lam yughargir رواه الترمذي وقال حديث حسن ابو عبد الرحمن شيني عبد الله بن عمر من كرنت ترجمه سن تاريخ سن كدن ابايا حديثي na karshe abin da yake nuna mana cewa ita tuban nan da aka ce a tuba to fa tana da lokaci kamar yadda dazu an ga maka ka tuba kafin rana ta fito daga gaba to yanzu ma ana ce maka ka tuba kafin ka shiga yanayin gargara Allah yana karban tuban ɗayan ku malam yughargir matukar bai shiga gargara ba wannan hadisin Tirmidhi ne da Ibn Majah da Imam Ahmad da Imam Al-Baghawi a sharh sunna da Ibn Hibban da Imam Al-Hakim duk sun ruwaito wannan hadisi kuma hadisi ne ingantacce amintaccen hadisi menene gargara lokacin da ran mutum ya iso makogoro duk wanda bai tuba ba sai da aka zo zare ransa sai da ran ya zo makogoro ya daga hannu lokacin naza lokacin fizge rai sai ce wai ya tuba to Allah bai karbi tuban shi ba kamar misalin kai kokari ka dauki abun sha wai kace ta hanci zaka sha shi ka debi nono kace zaka sha ta hanci saboda bakin ka ya toshi ka debi ruwa kace ta tai hanci zaka zuki ruwa har ka koshi bai zai taba yiwa ba dan haka duk wanda ya kuskura bai tuba da wuri ba har sai da yazo mutuwa ana cewa ka tuba sauran kiras lokacin ran ya zo makogoran shi ya daga hannu ya tuba Allah bai zai karba ba innamat tawbatu ala llahi lilladheena ya'maluna su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qaribin Allah yake su tuba nan kusa fa ulaika yatubu Allahu alaihim wa kana Allahu aliman hakima to wadannan Allah yana karban tuban su dan Allah mai ilimi ne kuma mai hikima ne walaysati tawbatu lilladheena ya'maluna sayyi'ati hatta ba tuba bane a wajen Allah ga wanda suke aikata munanan ayyuka hatta idha hadara ahaduhumul maut sai da mutuwa ta zo wa ɗayan su dab qala inni tubtu al'an sai ce wai yanzu na tuba ya ga tabbas mutuwa zai likita ya nuna masa kai bai huku kara minti bai fi buga kara awa 48 ba kai bai fi buga kara kwana biyu ba sai ya daga ya ce zai ta tuba ya tabbatar zai tuba ko ne yake wasu malamai sun ce in bai zo gargara ba yana da kofa har yanzu walal ladina yamutuna hum kuffar banda waɗanda suka mutu suna kafirai duk wanda ya mutu yana kafiri baya musulmi Allah bai zai karbi tuban shi ba ulaika atadna lahum azaban alima lalle waɗannan mun tanadar musu azaba mai radadin gaske dan haka duk tuban da aka ce kai kamar zaka tuba kafin lokaci ya kure maka kuma wallahi lokacin da mutuwa za ta zo maka malam ba lissafi yanzu za su dauke ka a ce an kai ka asibiti ko Murtala ko Aminu Kano ko Nasarawa ko private a ce da kafar safa ya tafi gida ya tafi asibiti kafin a kai asibitin ka fita daga hayyacin wani ma wallahi a mota yake mutuwa a ce ai muna mazu a kai shi asibiti kafin a je ya kadasa wani iya zama a kujerar likita ya fadi ya mutu wani ana kwantar da shi ana cewa gobe a kawo mai kayan shayi da wani sauran su ina karfe 3 dare ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasbunallahu wa ni'mal wakeel Allah ka ba mu kyakkyawan mutuwa Allah ka sa mu cika da imani Allah ka sa aljanna makomar mu bari mu dakata saboda lokaci abinda na faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda ne ya kuskure ko tuntuban harshe ina neman afuwar ubangiji wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.